بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da Alhamis 29 ga watan 5 a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 9 shekara ta 1999 a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan. Da farko ina fatan gargadin da malama ta yi ku da saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da za mu yi. Kuma ina fadakar da mu cewa duk da cewa kila tashin da aka bai wa lantar da kunshi wata kama wadda wata ko wasu za su ɗauke ta da wasa, ko alama ba nufin wasa cikin duk abin da za mu faɗa. Maganar cewa zai zama fita zaizai amma ɗinkin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki ci mallake mijinki, dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda da gaske muke lokacin da muka tsara su. Za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu taƙaita zance sai fa in larura ta sa sai mun tsawaita shi. Na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ibada ce mai zaman kanta, tsarin rayuwa ne da Ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da shi, musamman masunfita cikin bayi su ne annabawa wanda kada ana cin zuriya. Kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar Ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta. Dalili ne duka kai ta kasa wabin ayati ne an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan zawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqi Allah fi nisfi al-bab. Idan bawaye aure to ya cika rabin addininsa, saura da bai sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar nadi. Don saboda haka rayuwa ta auraya cikin ma'aurata biyu ya rinka jin ɗanɗanon cewa ibada yake yi lokacin da ya zaɓi rayuwa ta auratayya, kuma rayuwa ce da ake gina ta a kan abokantaka tsakanin miji da matarsa, ba wai abokanan adawa ba. Rayuwa ce da ake gina ta a kan soyayya da ƙaunar juna, inda za a tsara wa duniya duk abin da za a tsara mata na kayan ado da ala a cire wani abu guda ɗaya mai suna soyayya a cikinta, to da duk rayuwa ta gurɓace. Babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shaƙata a cikin rayuwa ba sai sai in da soyayya. Kuma mu sani cewa har yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama ɗan adam, ya fifita shi a kan sauran halitta. Wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna taqdila. Hakika mun karrama bani adam, mun ba su damar kaiwa da komowa a cikin tekuna da kuma zahiri a fako, sannan kuma mun arzuta ku da dangin kayan al'amura na tinar ko na sha masu daɗi, sannan kuma mun fifita ku a kan mafiya yawa ko a kan da yawa daga cikin halittun. Kuma babu yadda za a yi wannan tagomashi da Allah ya wa ɗan adam da karamci da Allah ya wa ɗan adam ya ci gaba da ɗorewa har sai ɗan adam ya bi abin da Allah ya ce mata ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wa sallam. duk irin karamcin da Allah bai wa dan Adam da fifikon da ya bani zai ci gaba da tsorewa ne in dan Adam din nan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya kauce wata farkin Allah ya kauce wata farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu kibaya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون حقيقه من قال لك ان ادم تكن مفي كاون ديري مفي كاون ديري سوا ان جاء الله اما كما ثم رددناه اسفل سافلين سنقوم زعم قومت دكي يزبط مفي كسكنت كسكنت mafi ci bayan masu ci baya illa alladhina amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari to irin waɗannan fa lahum ajrun ghayru mamnun suna da wato ainihin lada wanda yake ba mai yankewa ba sanadiyar wannan lata kamar yadda kuka sani abinda ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu su ɗaya da yau zuwa biyu mun yi wata nadawa a gurin da ni da malam Abdulwahab da malam Abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo din mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci wani suka yi bayani karancin mu'amala da boka ko ɗan bori ko mai lakabi da sauransu amma kuma na take akan alƙawarin akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin ƴan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana to yi ita ce wannan rana ta biyan baki kuma wani abu da nake so har yanzu mu fara sani shi ɗan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na ta faɗa sashi na farko abin da ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abin da ya shafi gangan jikinsa kuma ɗan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafili ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko ransa da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarin an samu tangarɗa a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi ɗan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna sanci wannan kyakkyawan abin da zai sa a kaunace ka ko a kaunace ɓangarori guda biyu ne ɓangaren abin da ya shafi ruhinki da ɓangaren abin da ya shafi gangan jiki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamala sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar kauna a wurin abokin zamanta za ta samu ci baya gwargwadon yadda su kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu don haka duk maganar da zan yi zan taƙaita ta ne a kan wato ainihin waɗannan ɓangarori guda biyu menene ake so a samu kafin ki samu kamala ta fuskar ruhi ko ta fuskar zuciya ta zanto wankakkiyar zuciya ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna ga su a jere kamar haka abu na farko mace ta gane cewa mijinta shi ne shugabanta yana da daraja a kanta shi ne yake da fitowa ba za ta yi komai ba sai da izininsa Ubangiji ta Allah ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa kaɗan daga cikinsu a rijalun qawwamuna 'ala an-nisa
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
نبيه وللرجال عليهن درجة. آية فرقو سنة سوى ماذا جيسوني شو غباني بسا غباتن شو. آية فرقو سنة سوى ماذا جيسوني درجة أكن سوى ما تاتن.
حسب ومن فعل صلى الله عليه وسلم جيسوى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
يسي دا أتي غنق مرسواني ya kawar burkinsa a kasa don yi girmama wani, to da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta. Ya ce wanda bi nafsu Muhammadin biye ne, na rantse da ran wanda annabi Muhammad ke hannunsa. La tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullahu. Ba su yadda za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya tsora mata har sai in ta yi kokarin sauke nauyin da mijinta ya tsora mata. Ma'ana biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da cewa law sa'alaha nafsaha wa hiya ala katabin lam tamna'u, da mace zai nemi matarsa don biyan bukatarsa da ita suna kan sirdin raƙumi wurin da galibi bai sai ɗaukar mutum biyu ba, a lokacin sai ta ki ansa mata, to za su rantsuwa kirga cikin masu kuskure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kai. Yake idza fatat al-mar'atu muhajiratan firasa zawjiha la'anat al-mala'ika hatta tarji. Idan mace ta kwana tana mai yaji da mijinta, ta kaurace wa shimfiɗar mijinta, gida ɗaya suke amma ta kaurace wa shimfiɗarsa, to mala'iku za su dubi da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo. Da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya zarafci da su ya zo yana yunwarta, sai ta sa masa haraji kafin ya kula, kafin ta ba shi dama ma ya sadu da ita sai ta ba shi haraji. Da sharti za ka sai mun yari iri kaza, za ka sai mun azafa iri kaza, za ka sai mun tasirle iri kaza, kullum na wani abu da makamancin wannan. To wannan za ka kwana mala'iku na tsine mata albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin wata isnani la tudawu salatuhuma rukutuhuma, mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokuwar kansu, ballan salata ya sama a buɗe masa kofar samaniya ta shiga. Mutum biyu mawali, bawa da ya gujewa abaka bin mawali ya gujewa kuma gidansa. Na biyu wa mra'atun da haka su zaujaha, da matar da ta saba wa mijinta ta bukanta masa rai bisa ga niyya, to waɗannan sunnonin ba za su wuce kokuwar kansu ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamalar zuciya ko tsaftar zuciya, ki zanto mai riƙon amana. Kar ki hayanci mijinki wala'alla ga kanki ko da dukiyarsa ko da 'ya'yansa. Ubangiji ta ala sai fasfadihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, mata salihai qanitatun, za ka samu suna da yawan da'a. Abdullahi ɗan Abbas ya ce wato suna da yawan da'a ga mazajensu, sannan kuma hafizatun lilghaibi, suna masu kiyaye abin da yake koye. Al-Imam Ibn Kathir yake cewa abin da ake nufi kiyaye abin da ke koye, ko da ba a kan irin mijinta ba, ba za ta hayyance shi ba, ba za ta kulle wani namiji ba, ba za ta kalli wani namiji ba, kallo na da'awa ko mijinta ya sani ko bai sani ba, ballan tana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba, babu inda za a yi haka. Sannan kuma tana kare dukiyarsa, ba ta kare aljihunsa, ba ta kare masarautar da ake kawo gida. Ko waɗannan su ne wanda Allah ya ambata su wannan aya, hafizatun lilghaib bima hafizallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi, La tuntiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi'idhnihi. Kada ba ta kuskura,
ta dauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da izininsa ba. Ba tare da izininsa ba. Kada ki dauki dukiyarsa, ko kayan abincinsa, ko wani abu da shi mai matuƙar muhimmanci, ki bayar kyauta ba tare da kin nemi izininsa ba. Ko da waɗanda za ki bayar ɗin nan ku mutanen gidan ku ne za ki ba. Lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana, sai aka ce da shi, ya Rasulullahi wani sahaba, ya manzo Allah, ko da abinci ma kar ta bayar. Sai manzo Allah ce, zalika afdalu amwalina, yau a cikin dukiyarmu me ya fi tsada in ba abinci ba? A abinci shi ne mafi kibar abu, ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta. Ya tono ne miji zai je da wahala da su kayan abinci girki a gida, mutum kullum ka ɗauka ba fi ta bayar sadaka ba? A'a, ta sayar. Dan kawai tana son ta yi wani abu, ta kashe wutar gabanta, ta ɗauki kayan abinci mijinta ta sayar. Yanzu da dama aka yi irin wannan. To ko da sadaka ta bayar da ɗanyen abincin da ba da fasfe ba, ko da gidansu ta kai, manzon Allah ke kanta kuskure ta yi haka sai inda izinin mijinta. Aka ce har abinci sai har abinci ai shi ne mafi wato darajar abu daga wajenmu. Wannan hadisi, hadisi ne sahihi. Baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace, kiyaye tarbiyyar ƴaƴan mijinta. Wannan ƴaƴan wanda ta durƙusa ta haife su, ko kuma ƴaƴan kishiyarsa. Domin duk ƴaƴa dai ƴaƴa ne, kuma shi ne mai gida. Alamar kina son shi, sai ya kasance kina ƙaunar ƴaƴansa. Amma babu yadda za a yi, ya yarda kina son shi, kuma ga shi kina azurtar da ƴaƴansa. Kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu. Kawai don kishiyar, don mahaifiyarsu ta kishiyar. To duk wannan sai ya zanto wani sashi ne na cin amana wanda bai dace ba. Don haka yana daga cikin amana mai muhimmanci kulawar mace dangane da ƴaƴan da mijinta, wato ainihin yake ya haifa ko da ba ƴaƴanta ba. Za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin Jabir bin Abdullahi lokacin da ya aure, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me ka aura, budurwa ko bazawara? Sai Jabir bin Abdullahi, kai wasa da kai, wasa da kai. Sai Jabir bin Abdullahi ya ce, an mutu an bar mun yara mata ƙanana waɗansu da ko wani abu makamancin haka. To sai su tsoro idan na auro budurwa, ita ma tunaninta bai nuna sosai ba, karɓar jiyan ƙarawa ke na nauyi. Amma idan na auro bazawara mai hankali, sai ta taimaka mun wajen tarbiyyarsu. Sai manzon Allah ya ce, lallai kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka. Ashe wannan babban dalili ne da cewa mace na taimakawa miji wajen kulawa da ƴaƴanta, ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba. To don haka ya zama dole kenan karki su wannan amana, ki iyakacin kokarin ki kiyaye wannan amana. Akwai da dama daga cikin ku mata wanda in kuna son miji kana son ki da kin kadai bayansa, ba ruwanta da mahaifiyarsa, ba ruwanta da babansa, ba ruwanta da ƴaƴansa, shi dai shi ta ke so in ba shi majijiya, amma ko ba ruwanta da ƴaƴansa, kaga wanda ya zama tufka da warwara. Ba su yadda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan filosofi ɗin naki, cewa kina kwanar da amma ba ta kwanar ƴaƴansa. Da haka sai ki kiyaye wannan. Abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace, wanda har zai sa a kimanta ta, kulawarta da ilimi, damuwa da ilimi. Dalilai sun zuwa cikin Qur'ani da girma, da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da kwalararsa. Ubangiji ta'ala ya ce, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Shin za su yi daidai masu ilimi da wanda ba su da shi? Ma'ana ba su yadda za su yi daidai. Sannan ya ce, "Tashin da Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Ma'ana Allah ya ce da babu abin bauta tun daga tantanta sai shi, mala'iku ma sun shaida, babu ta ilimi ma sun shaida. Wato kaga wannan ke nuna martabar ilimi. Shi da Imam Qurtubi ke cewa wannan aya tana nuna kwalitar ilimi, amma sai ya kare kowa sai ba da dalili. Dai da Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Da saboda haka wannan kenan. Sannan yadda fada cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, man yurdi Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din. Dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi, za ka ya fahimtar da shi ilimi. Sannan manzo Allah na cewa, game ilimin farilla ne kan kowane musulmi mace ko namiji. Kalmar musulmi ta shafi namiji, ta shafi mace. Abinda kuma ake nufi da ilimi, ilimi na shari'a a mataki na farko, sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya, tattalin arziki, abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya, abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abin da ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba ɗaya duk ina ce. Mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabo mai tsoka a cikin ilimi, kamar yadda kima ta tuna raguwa gwargwadon yadda jahilci ya taɓa yadda ya taɓa bai fita ko ina. Saboda haka kulawar ki da ilimi abu ne mai matuƙar mahimmancin gaske. Don haka ne ma za ka samu cewa koda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka yi fice a kan ilimi, kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda wadanda ba su da ilimi. Domin yanzu ko da mata na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu mata ta yi fice saboda Ummu na Aisha, to ko ba dan komai ba a cikin su akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan Annabi suka fi ta shekaru. Kuma akwai wadanda sai da Annabi ya aure su kafin ya aure ta, amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan komai ba saboda ilimi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata. Ibnu Abbas din da kanta take cewa ni'mal nisa'ul ansari lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqana fi din, ma dalla da matan Madina da sai kunya ba ta taba hana su su koyi addini ba, su fahimci addini ba. Sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin Annabi ba su watsar da shi ba, sun yi riko da shi. Imam al-Hakim ya rawaito hadisi daga Muhammad ibn Sa'ad yake cewa Abubakar ibn Sulaiman al-Qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kuraje sun fito masa a nan makunciyarsa a nan hasar garinsa suka fito masa da yawa. Sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta Ashifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta. Sai ya je wurinta cewa bai war Allah ya kamata na zo wurin ki neman magani ki magance mun abin da ya dame ni. Sai su ce to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci, yanzu ko na riga na musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi a nan in ya halatta mace ta ci gaba da yin wannan to zan yi, in bai halatta ba zan yi ba. Sai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana masa abin da ya faru. Sai Annabi ya ce idan za ki rukuya ɗin ko za ki yi tawhidin ga mara lafiya me kike tofawa me kike karantawa faɗa mai in ji. Sai ta faɗa mata irin abin da suke faɗa. Sai Annabi ya ce kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala. Ina ce to sai ku da irsihi wa allimiha hafsa kama allamti alkitab, yace to je ki masa wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koya wa Hafsa irin yadda kike koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance wata cuta. To sai wannan ya nuna a sai ita a shifa bayan kasancewar tana warkar da masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu banaki kuma har Annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa Hafsa. Bayan ga haka kuma yake dai ki koyar da ita wannan idan kin koyar da ita kuma ki zo ki koya mata rubutu da irin da yadda kike koyar da ita wato ainihin abin nan yadda kike koyar da ita rubutu. Wannan hadisi ne sahihi. Sannan kuma yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka. Al-Imam al-Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad yayi babu guda yace babu kitabati lin nisa'i wa jawabuhunna. Babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mata wasiƙa sannan kuma tana iya rubuta wasiƙa ta bada amsa. Abin nufi dai wannan abinda safin da wannan ke nunawa wato a sai mata lokacin Annabi suna rubuta kuma suna karatu. Kuma gwargwadon yadda kika iya karatu da rubutu, gwargwadon yadda za ki samu kima, gwargwadon yadda kika zanto jahila awon igiya, to gwargwadon yadda kuma zan rasa kima. Don duk wanda aka ce ba ta iya karatu ba ta iya rubutu ba, in an ce a faro rubutu da dama ba ta iya yi, a faro da hagu ba ta iya yi, ma'ana ba ta yi boko ba ko ba ta yi arziya ba. Kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba. To kaga dole ba ta yadda za ta yi kima. Irin wannan mata araha ce kayan bako. Araha ba ta da wani kima sosai da sosai. Don haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya, ko da kin manya za ki iya koyan karatu. Kar ki ɗauka shekaru za ku hana ki karatu. Za ki iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi. kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tare da kasancewarta mace madar mako matashiya dan annabi ya bar duniya ko shekara 20 bata kai ba a rayuwarsa amma tare da haka idan aka bauki riyan wadanda suka fi kowa hadda sai hadisin annabi mutum bakwai din nan Aisha da take su to da haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wadda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda ba ta bata lokacinta cikin abin da yake baya da fa'ida ba ta bata lokacinta wajen kallon fina-finai ko na bata ko na fasikan da firme miji ko mai hankali shi ne wanda yake karfafa gwiwar matansa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya dan samar mata wata ƴar karamar labulari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da Hausa ko da Turanci ko da Arabic ya so ya kawo ya dan gyara ya yi mata a yi karanta guda wanda take tallata tafaiti dukkan wani kafin da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya so ya kawo mata ita ma a yi wata ɗin labulari ta rama ta kafin haka bidiyo kafin da ta shafi sallar tarawih karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malami mashahurai duk wannan ba sai a jera su su ma wani su daban kuma an tsara lokacin kallon su saboda lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na Hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta ɗara irin amfani da ke abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rikin butulce masa da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce rubuci duk irin yadda miji ke wa mata hidima kai ba ita kaɗai ba ya yi mata ya yi wa danginta duk a banza ba ta tunanin ya yi mata abin arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin haka cikin hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah ce uridu an-nara fa idza aktharu ahliha an-nisa na bauta an nuna mu mutasi na ga mafi yawan waɗanda ke cikin ta mata ne ya kafurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan fitirewa suna kafircewa miji ne wa ya kafurna al-insan suna mantawa da dukkan insanin da miji ke miji ya ce lau a hasan da ila ihi da hunna dahara da za ka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci ka yi wannan aikin alkhairi iri kaza ka yi mata iri kaza ka yi mata iri kaza sun mara asmin ka sai a rana daya sai kai mata wani abin da ranta baya so qalat sai ta tace ma ra'aytu minka khairan fakku tunda kake wani wata magana alkhairi sai rake ba yo me za ka ce yo kai in ba ka tara ma kai mata gauri ne yayi mata yayi wa danginta duk a banza ba ta ji a cikin cewa ya karrama ta to wannan manzo Allah ya ce babu yayi wa mata haka to babu yadda za a yi ko wannan shine halin kisaran cewa wai za ki samu shiga wajen miji ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin annabi ya ga wurin mata ranar idi ya yi musu wa'azi ya tana duk da su lahira ya ce ku yi sadaka ta sadaqna ku yawaita sadaka fa inna aktsara kunna haqabu jahannam ya ce domin mafi yayin sunku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa kamat imra'atun qasatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye tantai da manzon Allah lima ya rasulullah janne za mu zanto mu ne makamacin wuta a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bi anna kunna tukthiruna shaka kuna yawan kai kara ba ku ce gida dan kankanin abu kake kuka da miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba wata kafirna ake kuma kuna kafircewa miji da suka ji wannan baje Allah ya tsaddatna min hulihinna nan take da suka ji wannan sai ta ga me za su suke wancan gefe sai suka yi ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da riyar na zinariya kowace tana bambarewa tana bayarwa sadaka don ta toshe wancan gefen da ta samu wai lqinahu fi thawb bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tsarawa domin a rabawa mutikilai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tadhkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli mata ta bata godiya mijinta ba gobe kiyama wa hiya la tastaghni an ga ta ko ta san ba ta iya wadatuwa da shi cewa ta iya rayuwa ita kadai dole sai da mijin amma ko ba ta iya gode ba duk abin da zai mata ko da abinci ko na tufafi ko menene ba ta gode masa manzo Allah ce irin wannan matar Allah ba ta kalle ta barana ta tafiya ba kuma ku sani a dabi'ar dan adam ba yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so yake ka gode masa ballan tana kuma wanda ya yi to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin kimar ki da darajar ki ya kawo abu Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka kuma na gobe Allah ya sanya albarka cikin dukiyarka Allah ya albarka cikin zuriyarka ki faɗa haka da baki ciki mutu irin wannan addu'a dukkan lokaci sai ki cewa kina kare kima a wajen sa amma duk abin da ya kawo ajiya da kai ne ka ci gwada leda fili fili kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da wanda da bayan ina wance ki ajiya da wannan ki ba Allah ya zai miji din ki kima din haka saboda haka wannan godiya din a ba ce wanda yake ubangiji ta ala na farka Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum inda zan gode to zan kara muku wa la in kafartum inna azabi lashadid amma in kuka guje ne ko kafirce to azaba ta mai radadi ce sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah domin manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yadhkurullaha man la yadhkurun nas ba yadda za ka iya gode wa Allah duk wanda ba ya gode wa mutane yadda ba ka gode masa din nan shi mutunci to haka ko ba za ka gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah in kana gode wa mutane in sun yi ma ihsani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu kira ku ne da suke ɗaule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin ku dan ku samu nutsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya tsakanin ku kuma ya sanya jin daɗi a tsakanin ku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu matsaloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na ƴaƴanku kila na danginsa yayyansu da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsu da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai buƙatar mace ta rinka tausaya masa akwai buƙatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa nutsuwa akwai buƙatar kasancewa ta tare da shi da ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauyen na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen farka wajibinsa shi so nawa ne ummuna Khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa masa gwiwa wajen tabbatar da shi akan addinin da yake kai da kila mutane a kai wajen taimakonsa ta fuskar da'awa yana daga abu wanda yake mafito mafi fitowa fili da ummuna Khadija ta yi farko mahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da karan farko ne da ya ga mala'ika ta tsoronta ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zan biluni kullum libe yanzu kawai ki ga mijinki a tukwane ya rungo a kujera cikin gida yana cewa buɗe mun tashi in kiri kirfi yanzu kire idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da za ki yi zai rikice wanda za ki yi ta fita shi amma Khadija sun ci tsaya a lokacin sai ta karɓi tuffar da mazaje ke da ita shi da ƙarfin hali ta ce ba ni labari da ya faru ya ba ta labarin a tsohon da mala'ika Jibril da irin yadda ya rika kama shi yana ba ta gafi cikin suna cewa ikra in ce ba iya karatu ba ya kama shi ba ta fasa hudu ya zo na cewa wallahi na tsorata wallahi na firgita Khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ba yi kuzi kallahu abadan ta wallahi Allah ba ta kunyata da ke ba inda kallafin silar rage kai mutum ne wanda kake sada da zumunci wata hanyar kal kana ɗaukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wata kasibin ma'azu maraji kana baki wata karfai kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ke fa gaskiya sai bi sanar da shi halayen sa na gani cewa ka da zumunci da kake yi da wayar dangi ka da yawanka da kake yi sai maka amana shi da kake yi sai maka magajeyu duk abin da gaskiya da kake so bakin ka ciki masu irin wannan halaye Allah ba zai kunya da su ba kar ka tsorata ta tafi gurbin sa ta tafi da shi wajen dan uwanta ko tsoffanta waraka ibnu nawfal wanda ya karanta littafin da wanda ya san safar a sabu cikin a tara da misali tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samu kwarin gwiwa da ya zo a kimiyyar ki ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya arzuta shi da irin Khadija ba to da kila wani labarin da ya zama ba wanda muka yi kaito yanzu ba a ce ko duk da irin wannan abu da Khadija ta yi wai bai isa ba fa har sai ta taimaka masa da zuciyarta wajen ziyartar musulunci gaba duk gaba ɗaya dukkan ta baya da dama ya ce duk abin da yake cikewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne a ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce mata ga sallama daga Allah ga bishara da aljanna Abu Hurairah yake cewa a ta Jibril annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo wajen annabi annabi na zaune ya ce da shi ya rasulullah ya manzo Allah hadhihi Khadija ga Khadija nan za ta zo ga tana tana za ta zo wurin ka kada a tafka ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw shirab na tazo da wani kofi a cikin sa ko dai akwai abinci ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za dai tazo muka da wani abu a hannunta idan ta zo fakara alaiha salamu min rabbiha fakara alaiha salamu min rabbiha ka ce Allah yana gaida ita ka ce Allah yana ce da ita assalamu alayki ya Khadija wa bashirha bi baytin fil janna ka fata bujara da wani katafarin gida cikin aljanna la takhba fihi wala nasab wanda ba harbuwa da tada murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikin sa kaga kuna da kan koyi kyakkyawa dangane da rayuwar Khadija cikin al'amura da cikin alheri kuma ku kokarin yi dan haka take da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam irin matsayin da ta fi Khadija ta mutu ta bar duniya idan annabi ya ga wata ƙawarta a hanya sai ya ga yarda ita saboda matsayin Khadija din yana ganin kimar ƙawayenta saboda ita saboda ita ne ta sallam yana cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud al'aud ala zawjiha alwalud al'aud ala zawjiha yace cikin mata cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah yake ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyyar ta musulunci sannan al'udu ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare shi allati idha ghadibat zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tadau yadaha fi yadi za ta zo ta ɗauki hannunta ta sa a kan hannunta ko ta kula ta ce ina a zo ramzan hatta tarfa ta ce wallahi ba zan tattali barci a idona ba har sai in ka mutu haka kuke wa mutum tallafi abu na bakwai sauka ciki shi kiki tafi a shaida Allah ya halitti mace a kai ban ki saba in ta kudi da shi don na san wannan wani abu ne wanda ke shi ba kuma sadi na yi da kwarai da gaske in ce da kokar ku yi ki domin ko da matan farko ma an samu kiji a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kijin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija Annabi ya auri Sauda sannan daga baya ma aka auri Aisha amma duk da haka tana kijin Khadija ibi da kanta take cewa ban taɓa yi wa wata ɗa mata kiji ba irin kijin da na rinka yi wa Khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin Khadija a wurin Aisha to galibi ko abinda mace ta tsana kenan ka ambata alkhairin kishiyar ka a wurin ta duk imanin ta sai ta jure dan ba haka ba yanzu a yi masifa da ita yana ambatar alkhairin Khadija sai Aisha ta ce ma ta sanau bi ajuzin hamra a cikin kai kad abdarka Allahu khairan minha ne zaka ci da wata tsohuwa wanda gefen bakin ta ma ya yi ja saboda tsufa ta kode ga shi Allah ya canja maka da yarinya matashiya yar mana bakwai yar autan mata san kowa shin wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allahu khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba
danya na dokar da Aisha
har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amanat bi ta imani da ni ina kafaran nan lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqat ni idh kadzaban nan ta gaskata ni lokacin da mutane suka kare ta ni wa watat ni bi maliha idh haraman nan ta ce mace ne da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowa dukiyoyin su wa razaqani Allahu minha Allahu alwalada ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa wannan bane yake ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa da ita dole gairi ha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba ku dan haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jalis zamin Aisha akwai irin kikin da yake za a yi cewa ubangiji ta'ala na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta'ala baya son ki kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin kishi wani bangare ne na nuna son Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duk ce ga waɗansu alamu sun bayyana game da miji waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kifi amma haka kawai ba tare da wannan ba munin zato kadai yi kifi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin miji kuma wannan na tunzara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu ɓacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yaduwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaita su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba dan ta hana mijinta auren wata matar da suke labarin yana so ya aure ta dan ta yi kokarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage dan sai ta yadda ta kace dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida din to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ce ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai don bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wadda ita kishinta bayan wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba duk da bai kai na farko matsala ba na uku daga cikin nau'ikan kishi akwai kishin da ke mayar da mace ta zanto kamar wata 'yar karamar zakanya a daji matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata to za ta iya kowane yunkuri ko da ma ta raba shi da rayuwarta ne akwai labarai da dama tabbatattu za a ga mace ta yankewa miji kunne dan yayi kishiya ta ji maiya ko me za ta yi da shi wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona ta ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta ko da aka taɓa kama aka kai ta ko ta yanke gaban mijinta ta ce me ake rigimar a kansa ba dai wannan ba ne sosai dan kawai falaki dan ya yi mata kifiya to irin wannan kifin kowa ya san haramun kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala sai ka ga mace ta zuzzuge ta lalace a kan mijinta ya yi kifiya ta kara sai ta kara da kowa kamar da ya shara to irin wannan bai halatta ba ya kamata mata ku nisanci wannan nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishin ya taɓo su ba ta iya cin abinci ba ta iya barci da zaran ta tuna yau mutum yana ɗakin wance ko wance yau tana tarakar miji to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan a wannan daki ita ba ta yi ta ba ƙarya ne ba wata sallah dan haka sai ga kawai mace tana ramewa tana ƙanjamewa ta je asibiti a auna jini a auna bawali duk a rasa ko ne ba abin da yake damunta masifar kiki ta fige ta lalace za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace inda tana da kokarin karatu sai karatun ma su rinka mantawa da shi inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za su zama haddan ba ta rinka ba ta so ba saboda masifar kiki akwai wadda idan mijinta ya yi nadi kawai bai shigo gida ba tsammaninta kawai yana tare da wata waje ko da babu wadansu alamu da ke nuna haka kawai nuna da zato manzon Allah ku ya ce iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith ku kiyayi mummunan zato dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi kariya wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji wadda kullun laifi take so ta bintiko amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare sai fa abin da ya bayyana kirkiri cewa lallai laifin sa ne to dole a tabbatar dan haka yake cewa kar ki zama dan sandan cikin farin kaya ga mijinki ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake me kai a ina kai laifi dawa dawa kai magana me kace faɗa min gaskiya in mace take zanto haka babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki abu na takwas game da mace kulawa da addini lallai ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halayyar da ya kamata a ganki a ciki ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacin su mai sauke kowane wajibi da shari'a ta sauraba su gurgurdan hali mai yin nafar tsuri sada zumunci umarni da kyakkyawa hali daga mummuna tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce nisantar abin da ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ce da matan annabi ya nisa annabi لسنة أحد من النساء إن اتقيتن فلا تقبال بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتكا وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا matan annabi ne Allah ya ce musu in taqaytunna in har kun tsoro in kun tsoro ki Allah kun yi takawa to kun fi kowace mace sannan yake cewa to kar ku yi tabarruji ku ta da ado irin yadda matan jahiliya farko suke yi sannan yake cewa to ku sayar da sallah ku bayar da zaka sannan yake cewa to ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku suna abin da ake karantawa a dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba aiki kika fi san ta ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakatun ki yayin kina da ita ki zo mai takawa ki yi kaza ki kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatar yayi sallah sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare in take farkawa ya shafa mata ruwa a fuska
yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da daren da kiyamul laili ta tayar da mijinta ta ce ta ci mai kiyamul laili idan bai tashi ba ta jika fuskar sa da ruwa manzo Allah sai Allah jikan su haka manzo Allah yake cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kafiran wazakirin masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara idan to mai hakuri dangane da karancin hali da mijin ki ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi idan to mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa Ibn Zubair tace wallahi za a yi wata biyu a gidan Annabi ba tare da an hulunta ba ba tare da an dora tukunya akan murhu ba sai Urwa yace ma kana aiki me kuke ci sai Aisha al-aswada ne al-tamr wal ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan Annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da tsore girki ba take cewa illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa Annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mata sai ki ta dawo gida yace to da wannan ne wani lokacin Annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa dufaki ne mafi fifi kuma Aisha ita ce mafi fifiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda take matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta yake matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta yake matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure ke koyaya mijinki ya canza salo bai kawo ka cin miya ba ki da ta yi rigima wanda kawo naman miya ba naman miya ba ki da girman Allah ta yi rigima da ke ba za ki yi julewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da bana ajiya kuwa to dan haka dai waɗannan ana bukatar mata su siffanta da waɗannan gaba daya siffa ta batini wato ruhin su ya zanto ya amince da wannan gaban su suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan fage ta shi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya shafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya yi wa zuciyarki kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri yi kwalliya ilhilati wa hudu al-khisami ghayr mubin ita dama an tabi an tsada ita kansa ado to ya kamata ka zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzonsa wa siyaba ka fa sahir ka tsaftace tufafinka sannan manzo Allah yake cewa bayan da za a iya shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce sayan mai yana so ya bi rigarsa a wanke ta takalminsa fesfes tsaftace wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsaftace Allah ma kuma yana son tsafta ubangiji da Allah tsaftace ne da su ba ne ka tsafta tare da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yake da manzon Allah ni mutum ne mai son ado kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rago na ado da nake da shi yake da manzon Allah yake dan saboda tsabar san ado na ma da tsabar san kwalliya ta ba na so a cikin mutane in ga wanda yake ni ado ina iyakacin kokari na in ga na kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra fatru al-haqq wa ghamtu an-nas abinda yake nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane idan saboda haka ana bukatar mace ta zanto mai kwalliya abu na farko tsafta tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya ko musamman idan karannin mijinki yana daki lallai ki tabbatar kin yi wanka yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani gusar da gashi wanda ya shafi na hamata karki zanto suna barin hamata karki suna soyi suna datti sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba sannan kuma yanke farce karki zauna da farce kamar mage sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance na tara datti kamar abin da ya shafi wuya na kan san wuya wani lokaci na tara datti haka abin da ya shafi hamata matattalar datti ne haka mahaɗar gwiwa daga nan ƙasa wurin tara datti ne haka tsakanin 'yan yatsu wurin tara datti ne haka idanin ki idan miki wa tabbata da ganin ki da komta kullun ki rinka dan gyara jikin ki fesfes a ganki haka tsakanin ki da mijin ki kullun ya ganki cikin yanayi mai kyau sannan kuma kunnuwan ki wani lokaci wurin tare da shi ne duk wadannan wurare ki lura da su manzon Allah ya ce abu guda goma suna cikin sarki abu guda goma suna cikin sarki abu na farko rage gashin baki wannan ya shafi maza ne banda ku abu na biyu suka kemu wannan ya shafi maza ne abu na uku asuwaki asuwaki ya shafi maza da mata abinda ake nufi da asuwaki yin amfani da dukkan abin da zai gutsar da dashi a bakinka kayi amfani da brush ne da man goge hakora kayi amfani da wani itace ne ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace ko musamman da daddare karke sai ki ci abinci har ko ki ji tsakar miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maclean kin yi brush ba ko kin sa wato anything asuwaki kin tsaftace hakorin ki wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba istinshaqul ma'i wato taka ruwa don tsaftace hanci dan hanci wani lokaci ba ta talar kura ce ta da rika gyarawa sannan abu na gaba qassul azfar wato yanke farki sannan abu na gaba qassul barani baratim wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa sannan abu na gaba nakful ibti wato yanke gashin hamata wa halqul ana sannan kuma da aske gashi na gaba dukkan waɗannan manzon Allah ya hore a cikin hadisin Muslim wanke kasu ba da kuma yawan yin wanka akan kai marwacin hadisin ya ce to na manta na goma ga dai tara amma na manta na goma ya ce amma ina tsammani to wannan yana daga cikin abin da za ki kula da su wannan duk tsaftar jiki kenan wanka akan kai ba ne ki safa da yamma amma dai na daren nan na kwasi ya daina da matukar muhimmanci abu na gaba tsaftar daki a tsaftar tufafi tsaftar tufafi ko shi ne karki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyan ki kafin ki fire annakiya a gane su sannan a cire ba zai ta zai kima a wurin miji ki rinka wanki a kai a kai sannan kuma tsaftace daki karki ta a ga yanan gizo-gizo a daki ko a falon ko a falon mijin dan da kina gyaggyara inda hannun ki ba kawa ki sa a so dogon sun ya ki rinka gyara ba kar a ga yanan gizo-gizo a daki sannan kuma tsaftace falo din sannan kuma tsaftace cikin wurin da huwar abinci wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je cikin sun su ba za a iya haɗe yawo ba kamar bola idan girman Allah ya za a ki kima wurin miji kawai ku taka da ki yana yin shi zaki wani kima sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban daki waɗansu ganin kike ban daki ba a buƙatar tsafta duk ku ya kamata ce kullum ki tsaftace ban daki ki sa mutum ke so aikin ki rinka sawa ko ya so detol ko ya so dukkan wani abu wani a sinadari da zai gusar da datti da zai gusar da wari sai kina yin haka akan kai in ma kina da wata kike miki aiki aiki sai kina tilasta mata kar kina yar aiki kawai ki ta barci ba za ki farka ba sai sha biyu ki tashi ya wace ki tsora abinci kina da yar aiki sai ki za ki tsaki zama supervisor na duk abin da za a gida yanka kaza a kai gidona yi kaza kaza ba haka ake ba kina da yar aiki kina to ba sanan kuma in ke zaki da kanki to duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha abinci ya zanto yana rufe yana wa an wanke shi an tsaftace su kafin a dafa in kayan marmari ne aka siyo an wanke su an gyara su kafin a yayyanka su a yi amfani da su sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su da kofunan shan ruwa da cokula akwai waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa idan ka sai a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki idan ka kalla sai ya ga maiko a sama ka zuba su tsaftace ke bai dace ba to dan girman Allah ko kwanan shan ruwa baki iya wankewa ba kwanan shan ruwa tokaci da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsaftace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar da ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke kar a ga su wata rana a wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafawa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda ya dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mutum da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji da kwanta sai ya ga biredi akan gado yara sun jefa masa biredi akan gado dan girman Allah har ma bai san ma kimar wannan ba sirari akan gado an yaba maka yara sun gudu sun rasu ko ya ga warin takalmi akan gado wallahi warin takalmi
to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi
sannan kuma yana daga cikin sabda da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayin turaren wuta kina kunnawa a gidan sannan da turare na shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi zaki a doki sama mutum ke gani ya ji akwai wanda zaki sai ta daki akwai wanda da zarba yanki wanka zaki da wurin mutum zaki tafa jikin duk wannan sai mutum tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya yi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumulce cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikinsu manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nike kaunarsu aka kaunatar mun su su ne mata na halal matar aure kenan da kuma turare yace in ka ɗauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya za ki zanto wata ni'ima in ba ki zanto wato abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana umarta wata mace kana maganar ya za ta yi ta gane in jinin al'ada ya yanke mata sai manzon Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jinin ya yanke kenan yayi ta mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda muke so in ce anan audugar kadai annabi bata wadatar ba sai da annabi ce ki sa turare ki sa mis a jikin auduga wanda da masu zafi amfani da ita sannan manzon Allah yake magana har salon turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan mu gane cewa akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda kancin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi kancin sa na boye launin ake gani sai an masa kudur ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita suna sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu an istiklaliya fi tafki mace ta zanto tana da hada abin da sana ce haka galibin ku nan yanzu ila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai wanda bata iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin kawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na Hausa Fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijin da muhimmanci za ta fata da mijin a kan kawarta kuma tana ganin kawar ta kusanta ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta kiyarta amma ta karɓi ta kawayenta kuma waɗansu kawayen za su zuga ki to wa kirki sakan masa fuska su buɗe wuta musu yanzu ba a sakan musu wallahi kuma kila tana sai ita a koyi tana sai akwai misalai a gabanmu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne a ganau ne ba jiyau ba mun gani da idanmu matar da tana shigowa gida ba zo rati kawa ce ta mai gidan tana sai ta matar gidan take ta zuga ta take ta zuga ta tana rigima ya haka rabu da mijin sai ya kawai ta aure mu to da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayenku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa-kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wanda za ta zuga ki ta yi taka ki rigima da mijin akwai wanda za ta zuga ki ki rinka azabtar da ƴaƴansa wanda ba ki kika haifa ba kar ki saka musu fuska ki rinka cin zalunci idan mijin ya zo kina munafunci akwai wanda za ta zuga ki ki rinka rigima da mahaifiyar mijin da iyayen mijin ki duk akwai irin wannan mugayen kawayen to namiji yana son mace ne mai tunanin kanta mai ƴanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara can da can amma ba a kan kowane irin abu ba shi miji abinda yake so ba abinda miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba ya zama mata ta zanto abokiya ta zanto abokiyar shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umarci sahabbai su yi aski guziba bai samu kubuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da Ummu Sulma ta ba su shawara ta taita gaban su kai aji in sun yi in kai kila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kai ba annabi ya gaban su ya aski da suka tashi su kai shawaran Ummu Sulma ke so ake mijin maki ba shawara amma ke baki ai ba kan shawara baki ai ba mijin ki sai kawaye sun zo sun miki wahayi abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wanda ta girma dan dan a sama amma sama da sananin yara kanana kullun ta ga gidansu kamar ta shama mani inda babar ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar shagwaba ba abin da zata iya sai ta je ta faɗa a gida akwai masu da zasu yi ta rigima da mijinta har su zo su za su ta su fiya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidansu ba su ba akwai wanda komin ɗan ƙanƙanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waki nan bai za ta zo ta faɗa to gaskiya namiji baya san irin wannan mata mace namiji na san mace ne wanda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na dab da karfe daga shi sai karfe mace ta zarto ta iya gudanar da gida gaba ɗaya ku sani cewa gida waje abinda duk ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗora kan miji dan saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci ya kawo sufura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanki man shafawa mai kanki da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu duk ya kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya bashi sha'awa ya so ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida da sauke masa cewa to amma abin da ya tafi gida kuma ya tafi matar ke take za ta kula da dukkan abin da ya tafi cikin gida karki da ya je ya aiki waje kuma ya zo ya tafi cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta sai kuma kike za ki gudanar da gida kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsaftace jikinki kin tsaftace haƙoranki bakinki haƙoranki na kyalli kina burbuki ba mai yawa ba irin da wannan karamin murmi wani da zaki ga hankalinsa ya taho da wani abu ki ɗauka ki zai ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallashe shi kuma ke za ki tsara duk za ki masa programming din yadda gidan ya gudana misali mijinki zai tafiya gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shi ne bukatar ki idan ke zai tafi ta yi ce sama ko zan yi ai zan tafi karfe shida na safe da mun yi sallah ba su ba to kin tsara agogo ya tafi ki ko kin mijin ya tafi ki daga barci kan uku da rai ko tun karfe uku kin tsora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kanki kin kawo masa abinci kina sa masa yana ci kuma sai kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da mai zai tafi duk kin sa masa a cikin yadda kansa ki raka tsirkiya har kofa wallahi har yi tafi har yi zai dawo yana tunani amma akwai wanda zaka ce gobe da zaka zan tafi ba ruwan ta bare ta san karfe nawa wannan kai ta shafa yo ka furo gudunwa wannan idan ka tashi karfe 7 zaka tafi to wallahi sai je ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi ban ma zan tafi doyo ta ce ga kudin tefanin ki ta ce ajiye a nan ba ta da lokacin da za ta zaso wallahi za ta ce ajiye a nan na ɗauka don gida don haka in za ka yi baki abin da matar ka take so ta sani idan waye ya ce ta fa abin da take yi so take ta san yau ta za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe biyar rana tuni zuciya ta saba take nan ba abincin safe zan musu ba abincin rana su ne wane ta yi abincin daidai da waɗannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata zan zo mai wannan basira bakin nan maza ne ko mata ne ta sani ko haka ya kamata menene alakar ka da wannan bakin abokanai ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ta sani ta tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi da ya ba a rumbar zuran shi ba a shirme da yadda sabulun wanka ta iya gudanar da shi a bandaki idan an yi wanka an tsare saukar jashi a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi ba wanda za ta yi wanka ba sai ta farce shi so a dame da zuba da daga tabarki da an zo gobe ya riga an goga shi soki so uku ya kai da gane ba ma da fasara cikin arzikin kasa duk ya kamata irin waɗannan ababai mata suke yi daga ƙarshe duk bayan sun yi waɗannan da al'amuran da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa ba sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki dawo hankalin mijinki gari ya so ya yi ta tunanin ki kowa da bonori ko mai a tambar ki ta gita sai ya ƙara kallon ta yana tsammani keji addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai yi kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar aiko da sa amma dana za a kawo kan kare har ku samu idan an taji sai ku bayar da kudin photo stat ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a zaba ko a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ya ce ba wanda zai roki Allah da kifi kasa su ta alheri face sai Allah ya ansa masa ba inda za a ce kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatar ka daga cikinsu akwai gamammiyar addu'a da ta fi kowane alheri a duniya da lahira daga cikinsu akwai wato addu'ar da mutum ke yi don ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun sauƙin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya dai har kala tara kowace a rubutun larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen Hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a yi hakuri da abin da ya samu abinda muke so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗa wa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma Ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku tunda kila in ba irin wannan yanayin ba za a iya faɗa muku wannan hali ba abin da muka faɗa an jiri Allah ya ba mana da wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana wassalamu alaikum.